Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger za iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen radio amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad FM, Dalol FM, Niya da kuma tashar rubuta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za iya kama mu a Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a koyaushe muna nan a shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Yau Asabar 18 ga watan Mayu shekara 2019. Amina Buhari Aunace tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Da farko ga kanun labaran duniya.
Shugaban Amurka Donald Trump ya ayyana shigowa da wasu motocin kasashen waje cikin Amurka a matsayin barazana ga tsaron ƙasa. Ma'aikatar harkokin tsaron cikin gida ta Amurka ta fara tura ɗaruruwan bakin haure daga Texas zuwa San Diego. Sannan an yanke ma wani tsohon jami'in hukumar leken asirin tsaron ƙasa ta CIA ɗaurin shekaru 20 saboda haɗa baki da ƙasar China.
Labaran duniyan kenan aka saurara. A cikin shirinmu na yanzu za ku ji cewa a ɗan kwanakin nan wasu ɗan bindiga da kwanaki suka lafa na yunkurin dawowa domin tada hankalin al'ummar yankin Niger Delta.
Dare da rana jami'an da absorption ne suna kan aiki masu satan mai duk inda suke tace wannan muna farfasa kayayyakin da suke wannan tuhannatin da shi.
Daga bisani Ibrahim Ka'almasi Garba zai gabatar muku da shirin sa na amsoshin tambayoyinku amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta yi ne.
To assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan ayyukan ibada lafiya. Shugaban Amurka Donald Trump ya ayyana shigowa da wasu motocin kasashen waje cikin Amurka a matsayin barazana ga tsaron ƙasa. To amma ya jinkirta daukar mataki zuwa watanni 6 lokacin da zai ƙara haraji kan motocin da ake shigowa da su daga Turai da kuma Japan. A yayin da jinkirta daukar mataki ya kauda yuwar ƙara tsananin takaddama tsakanin Amurka da Turai da kuma Japan. Ayyana wasu motocin kasashen waje a matsayin barazana ga tsaro da aka yi ya fusatar da wasu masu kamfanonin motocin. Wata kungiya mai wakiltar manyan kamfanonin motocin Jamus da Asiya ciki har da Delma AG da kamfanin motocin Toyota da Volkswagen da kamfanin rukunonin motocin Honda da Nissan sun bayyana ayyana wasu motoci a matsayin barazana ga tsaro da aka yi shirme. A yayin da yake jawabi je jama'a, Trump ya ce kamfanonin kera motoci a Amurka na fuskantar durƙushewa saboda rashin daidaito a gasar da suke yi da na kasashen waje. Ya ce ya amince da rahoton ma'aikatar sinikayya da ke nuna cewa wasu motocin da ake shigo da su na barazana ga tsaro ma. To amma bai bayyana irin motocin da kuma irin ɓangarorin motocin da ke barazanar ba. Ma'aikatar harkokin tsaron cikin gida ta Amurka ta fara tura ɗaruruwan bakin haure daga kudancin Texas zuwa San Diego a jihar California saboda a ci gaba da tantance su a cewar jami'an gwamnati a jiya jama'a. Dimbin bakin hauren da ke kwarara zuwa Amurka neman mafaka sun buwayi jami'an shigi da ficin Amurka. Bakin haure sama da 105,000 aka damke a inda Amurka ta yi iyaka da Mexico a bangaren kudu tun daga ranar 1 ga watan Oktoba, abinda ya zama da wahala a tantance iyalan a cikin lokaci. An yanke ma wani jami'in hukumar leken asirin tsaron ƙasa ta CIA ɗaurin shekaru 20 saboda bayar da wasu bayanan tsaron ƙasar Amurka ma wani jami'in leken asirin China da ya yi. An zartas da hukuncin ɗaurin shekaru 66 je jama'a ga Kevin Patrick, wato dai mai shekaru 66. Wannan batu na ɗaya daga cikin abubuwan da ke faruwa inda China ke amfani da wasu tsaffin jami'an leken asirin tsaron ƙasa na Amurka tana sa su a cin amanar ƙasar su da kuma ta abokan aikinsu, a cewar mataimakin Attorney General John Demers. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Kwararru sun ce ga dukkan alamu tattalin arzikin Koriya ta Arewa na tangal-tangal yayin da take fuskantar takunkumin ƙasa da ƙasa. Kuma wannan durƙushewa ta tattalin arziki na nufin kenan su kansu ‘yan bokon ƙasar da sauran masu faɗa aji da dama na ɗanɗana kutsarsu. La shakka magabata a Koriya ta Arewa na jin jiki a cewar Joshua Stanton, wani lawyer a Washington DC. Wanda ya taka rawa wajen tsara daftarin kudirin takunkumin da aka kakawa ma Koriya ta Arewa a shekara ta 2016. Manyan jami'an gwamnati da jami'an soji waɗanda ake masu ganin masu faɗa aji a Koriya ta Arewar sun kai wajen 2000. Mataimakin shugaban Australia Hans Christian Strache ya sauka a yau ɗinnan Asabar. Bayan da wasu jaridun Jamus biyu wato da Der Spiegel da kuma Süddeutsche Zeitung suka buga wani labari da hoto mai nuna yana bayar da wasu kwangiloli ma wani ɗan ƙasar Rasha. Yau ɗin nan Strache ya ce an auna shi ne da bitu da kullin siyasa, to amma ya amsa cewa abin da ya yi a hoton bidiyon wauta ce da kuma kuskure. Masu nazarin al'amuran siyasa sun ce wannan taɓargazar ta jefa ayar tambaya kan haɗakar jam'iyyar su Strache mai ƙyamar baƙin haure ta Freedom Party da jam'iyyar su shugaba Sebastian Kurz ta masu tsakatsakin ra'ayin riƙau. Babu wani daga cikinsu dai da ya ce wani abu game da makomar haɗakar tasu. Kamfanin mai na Exxon Mobil ya kwashi ma'aikatansa 'yan kasashen waje daga lardin Basra na kasar Iraki, ganin yadda ake ta tayar da jijiyoyin wuya a gabas ta tsakiya. Wani babban jami'in gwamnatin Iraki da kuma wasu majiyoyi uku sun gaya ma kafar labarai ta Reuters cewa an kwashi ma'aikatan ne jiya Juma'a da kuma safiyar yau ɗin nan Asabar zuwa kasar Dubai da kuma wani rukunin gidajen da ke cikin lardin na Basra. Wani jami'in bangaren mai na gwamnatin Iraki ya tabbatar da hakan ga kafar labarai ta AP. Shugaban kamfanin mai na gwamnatin Iraki Ishan Abdul Jabbar ya ce an kwashe ma'aikatan ne saboda kawai kauce ma abin da ka faru kuma na wucin gadi ne kawai, amma babu wata tartibiyar barazana. Kazancewar takaddama tsakanin Amurka da Iran ta dada janyo fargaba ta yiwuwar a buga a gabas da tsakiya.
Ibrahim Ka'almati Garba kenan ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Da farko wani batun a 'yan kwanakin nan da ke tada hankalin al'ummar yankin Niger Delta shine batun 'yan bindiga da a baya suka lafa, amma yanzu ta'annatinsu na yunkurin dawowa na kai hare-hare a harabobin ayyukan haƙar ɗanyen mai da yawan garkuwa da ma'aikatan kamfanonin haƙo ɗanyen man tare da fashi akan ruwa. Wakilin muryar Amurka Lamido Abubakar ya haɗa mana rahoto.
Batun baya-bayan nan dai shine na yadda 'yan bindiga da da akasarinsu sun lafa, to amma yanzu ta'annatinsu na yunkurin dawowa na kai hare-hare a harabobin ayyuka haƙar ɗanyen mai da yin garkuwa da ma'aikatan kamfanonin mai tare da fashin kan ruwa. Dangane da wannan sabon yanayi marar daɗi ga harkokin tattalin arziki da zamantakewa a ƙasar, wanda hakan ka iya mai da hannun agogo baya dangane da kuɗaɗen shiga da ƙasar take samu, waɗanda su ne ake yi wa al'umma ayyukan raya ƙasa. Na ji ta bakin mai magana da yawun rundunar gamayya ta tsaro ta Operation Delta Save da ke aikin tsaro a yankin Niger Delta, wato Major Abdullahi Ibrahim, kuma ya ƙara mini haske kan halin da ake ciki da kuma irin matakan da suke ɗauka. Ya ce,
duk wanda ya ce zai karya doka.
Akwai batun 'yan fashin teku da a baya-bayan nan suka cin karensu babu baka akan ruwa, kamar zuwa yanzu wani hali ake ciki na tabbatar da tsaro akan ruwa.
yan fashin teku nan da kai magana haka su ma sun dan tada kayan baya amma da muka tada kai ne muka nuna musu cewa ba sai ba sabu insha Allah komai ya dan tsagaita kuma ba za mu yi kasa a gurin ba za mu ci gaba da aikacin da tamu saboda kowa ya samu yanayi mai kyau da zai gudanar da aikacin shi
a baya bayan nan ne ma kungiyar sa ido kan tsaro na manyan jiragen ruwa dake zirga-zirga ta kasa da kasa ta fito da wani rahoto wanda ya nuna halin da ake ciki na tabarbarewar tsaro a musamman kasashen dake cikin gabar ruwan gini da ya hada da Najeriya kuma kamar yadda rahoton ya nuna waɗannan harkokin na fushin teku ya fi tabarbarewa ne a yankin ruwayen Najeriya wanda ya hada da yankin Niger Delta ga karin bayanin da kakakin rundunar gamayyar tsaro dake aikin tsaro a yankin Niger Delta Major Ibrahim Abdullahi ke cewa suna dauka
kamar yadda ka sani duka muna da hasoshi da jami'ai da su ne nan su kwayan ruwa kuma dare da rana jami'an mu da hasoshin mu suna kan aiki masu satan mai duk inda suke tace wannan muna farfasa kayayyakin da suke wannan tunanin da shi saboda in ka taba zuwa waje inda ake satan man nan in ka ga yadda suke lalata muhalli abin ba a cewa gobe
a baya bayan nan dai wata irin yankin Niger Delta ta shiga hannun yan fashin teku tace
There is insecurity for us. The water is not even good. There is insecurity. The militants may attack.
Tana cewa ne suna na Boma kuma mu a yankin mu na Niger Delta gaskiya ba mu da tsaro musamman a gabar ruwan Boni Island da ta hada da kauyen mu inda yan bindigan kan ruwa suka kai mana hari kuma ba ka da ikon zuwa wurin harkokin yau da kullum musamman a kan ruwa da haka muke kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya da ta samar da ayyukan yi ga matasan mu domin rayuwa ta inganta
hoping on the government to provide a good job for them so that they can change their lifestyle.
Ta annatin yan bindigar yankin Niger Delta dai kan janyo wa Najeriya hasarar kudade masu dimbin yawa wanda hakan kan shafi kasafin kudin ta na shekara-shekara kuma hakan kan haifar da koma baya wajen harkokin aiwatar da ayyukan raya kasa a Najeriya. Lamido Abubakar, muryar Amurka daga Port Harcourt, Najeriya.
A gaye da Lamido Abubakar. Masu saurare kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Yanzu agogo min na cewa karfe 11:13 na safe. Ga shirin mu na gaba.
Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da saki saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Da fatan masu azumi kuma ana kan ayyukan ibada lafiya. Yau za a ji ansar tambayoyin masu sauraron mu da dama kan falala da kuma ka'idojin daren lailatul qadari da dai sauransu. To idan masu tambayar na saurare ga amsoshinku daga bakin shugaban majalisar malaman izala shiyar birnin tarayyar Najeriya Abuja Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri wanda ya ce.
To alhamdulillahi da farko dai abinda ake bukatar mutum ya aikata a kwanuka na goman karshe shine mutum ya kara santar Ubangiji da ibada sannan abinda ya shafi ibadun da aka fi bukata musamman shine neman dacewa da daren na lailatul qadari wanda duk mutumin da Allah ya sa ya dace ya raya wannan daren da ibada komai kankantar ibadan kuma Allah ya karba to za a bashi lada kaman yayi shekara akalla 83 da wasu watanni yana bautawa wa Ubangiji kuma yana ibada kenan kaga akwai alkhairai da yawa da kuma fa'idoji a cikin waɗannan kwanuka na goman karshe kuma wani abun farin ciki da Ramadan shine kwanakin suna karewa alkhairin yana karuwa abinda kai misali a ranar 20 ga wata to idan kayi shi ranar 21 ga wata lada da kuma darajar da zaka samu ta fita jiya ranar 20 ga wata haka nan idan kai ranar 22 ga wata abinda zaka samu na alkhairi ya fi 23 ga wata har dai zuwa karshen Ramadan din sannan kuma daga cikin abubuwan da ake bukatar mutane su lizinta shine yawaita neman kusanci zuwa ga Allah ta hanyar istighfari da kuma wato neman bukatunsu na duniya da lahira sannan daga cikin abubuwa da ake bukata a waɗannan kwanaki goma na karshen Ramadana akwai itikafi wato nizintar masallaci mutum ya kebe kansa dan ibada sannan kaidoji da kuma sharru'a na wannan itikafi din akalla ana yi ne a masallacin da ake sallar juma'a a ciki sannan kuma akalla shine mutum ya kwana wato yayi ne mafi karanci kenan ko kuma yayi kwanaki akalla kwanaki 10 wato ma'ana ya wayi gari ranar sallah daga nan kawai sai ya bar masallaci ya wuce masallacin idi haka nan ake bukata sannan kebantuwar da zai yi a lokacin itikafin nan shine babu abin da zai yi kai illa karatun alqur'ani sallolin nafila istighfari neman yardan Allah a nan duniya da lahira kuma da sanya kai cikin bukatu da kuma iyaye da iyali da ɗan uwa da ƙasa da duniya ma baki daya sannan baya ga haka akwai ayyuka kuma na zakatul fitr wato zakan kono ko zakar fitr da kai wanda ake yi a ƙarshen wato azumin nan wannan zaka wato talin zuci wato ma'ana ta zama wajibi akan duk wanda yake mutum namiji ne ko mace da ne ko bawa karami ne ko babba wanda duk yake da hali ko kuma mai shi wanda ya mallake shi in bawa ne ko kuma wanda yake ainihin wato uba ko kuma mai gida da jama'a suke karkashin sa sai su ma ya nizinci wannan mai gida nasu ya fitar musu sannan an fi so a fitar tun ana misali sallar saura kwana biyu don saboda waɗanda zaka ba su je su sarrafa shi sannan kuma su ma su wayi gari ranar sallah suna farin ciki kamar yadda mawadata su ma suke farin ciki sannan ana fitarwa ne da abincin da mafiya yawan mutanen wannan gari suka fi amfani da shi in ka dauka kamar mu a nan kasashen Afirka an fi amfani da shinkafa da masara da dawa da gero da alkama da kuma dibino duk ana fitar musu da kuma sha'ir da dai makamantansu duk abin da mutane ya rinjaya hatta cikui wannan ana fitar mishi wato ma'ana busasshen nono rakumi duka ana fitar kai da shi to duk abin da mutane ya wayi gari shine abincin su mafi rinjaye to ana fitar da wannan zakan fitar kai da shi sannan kuma waɗanda ake fitar musu din inda misali a ce a daren jiya an yi wa mutum haihuwa aka haifa masa jariri ko jaririya sai aka wayi gari gobe sallah to kafin sallah ta fito kamar da muka yi bayani an so a yi ne tun kafin sallah akalla da kwana biyu ko da kwana uku amma kafin a tafi idi sai aka yi mutum haihuwa to wannan abin da aka haifa din ko da daddare ko washe garin idi kafin dai a tafi idi din to shi ma ya halacci ko ya cancanci a fitar mata ko a fitar mata da waɗannan jariran su ma a fitar mata da wannan zakatul fitr din sannan kuma har yanzu daga cikin abubuwan da wato mutum ka'idar da ake fitarwa akalla ana fitar da ainihin wato sa'i hudu wato mudun nabi daya wannan shine kowane mutum guda a fitar masa da guda daya idan ma babu abun aunawa din to ana iya samun ayi kwatanta da tafuka guda biyu a dunkule ko a haɗe na mutumin da yake ba wada ba wato ma'ana ba ɗan ƙaramin mutum ɗan gajere ba ba kuma dogo wanda yafi kowa tsaye ya kere mutane ake buga misali da shi ba a matsakaicin mutum a ainihin wato kauna tafinsa kowane tafi wato ma'ana a cika har ya cika wannan mudun nabi din kai lissafi zaka ga tafuka hudu kenan wanda shi zai cika wancan babban mudu din to shi ake cire ma kowane mutum shi kadai mutum yana iya cirewa kansa ya cirewa iyalansa ma'ana matansa da ƴaƴansa da danginsa waɗanda suke ƙarƙashinsa wato ma'ana kulawarsu ko ciyar da suke ƙarƙashinsa da kuma ma'aikatan da ke ƙarƙashinsa kamar barorinsa direbobinsa da ainihin wato cook da ma'aikatan shi da suke ƙarƙashinsa duka zai fitar musu amma in mutum yana da halin fitarwa yaki ya yi rowa bai fitar ba to ya tabbata cewa azuminsa a rataye yake wato ma'ana ba a karɓi azuminsa kai tsaye ba kaga wannan matsala ce sa'annan idan mutum ya saba fitarwa sai aka wayi gari rayuwa ta canza bai da halin fitarwa to anan Allah baya dora ma rai sai dai abin da zaka iya dan haka shi ma ya shiga sahun waɗanda za a ba su kenan kada ya matsa wa kanshi sannan kuma koda akwai abin da za a fitar din sai ya zamana ba zai wadata a fitar ma kowa ba kuma babu halin aje a siyo dan haka sai a fitar ma wanda yake shi ne shugaban da waɗanda suke karkashinsa na kai tsaye muna fatan Allah madaukakin sarki ya ba wa bayin Allah ikon fitarwa sannan waɗanda ake ba su in an fitar na farko dai idan akwai mabukata tsananin bukata ma'ana waɗanda ba sa iya dafa abinci to ana bukata a ba su wannan sa'annan marayu gidan da mutum ya mutu ya bar iyalan shi su ma ana bukata a kai musu don su wayi gari ranar sallah suna cin abinci suna farin ciki kamar yadda masu uba suke yi. Sa'annan kuma akwai sauran waɗanda suke mabukata ne waɗanda ba su kai waɗancan din tsananin bukata ba, to su ma duk ana ba su wannan zakka ta shidda kai. Sa'annan abubuwan da ake bukatar mutum yayi a ranar Idi, na farko idan Allah ya sa aka wayi gari, misali aka cika azumi 30 ko kuma a ranar 29 aka ga wata na Shawwal, to washe gari zai zama Idi kenan bayan shugabanni wato sarkin musulmi ya bada sanarwa. To a wannan rana a safiyar Idi ba a yin azumi kafin a tafi masallacin Idi. Abinda ake yi shine za a kawo abinci, mutum ya ci abinci ya koshi, sa'annan yayi wanka. Idan yayi wanka, wanka dai ta ibada kamar yadda aka saba, sa'annan ya dauki tufafinsa. In Allah ya hore mishi sababbin tufafi ya sanya su, in kuma tsofaffi ne ya wanke su ya sa musu turare ya sa su a jikinsa, yayi ainihin rawani yayi shiga mai kyau ta kamala, ya kama hanya in abun hawa yake da shi ya hau abun hawansa, idan kuma wato a kasa za shi to ya dai taka zuwa masallacin nan yana ainihin kaskantar da kai, yana godiya wa Allah, yana cewa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar walillahi alhamd, ya kama hanya yana wannan talbiya din har ya isa masallacin. To ita sallar gaba ɗayan ta ai sunna ce, nafila ce, dan haka ba a yi mata nafila kafin zuwan liman. Kenan da izaran mutum ya isa masallaci sai ya nemi guri ya zauna, idan ya nemi guri ya zauna liman zai zo, idan liman ya zo abinda zai yi shine kai tsaye ba a mata da ikama, kawai kabbara har ma ake yi, sai ainihin liman ya tada kabbara a dishi ayi kabar bari a raka'an farko kabbarori guda 6 bayan kabbarar harma, sa'annan ayi kabbarori guda 5 a raka'a ta 2 bayan kabbara ta mikewa. Waɗannan in aka yi sai ayi sallama, sannan liman ya tashi ya fuskanci mutane ya musu huduba. Daga cikin abubuwan da zai musu huduba shine na muhimmancin aikin da suka yi tsawon wata guda wata Ramadan, da kuma abubuwan da ake bukata su yawaita aikatawa a sauran rayuwarsu. Sannan daga cikin abubuwan da ya kamata mu koyi da shi sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama da kuma waɗanda suka bi su wato tabi'ai da masu bin su, abinda suke yi shine kafin wata wato da azaran an yi watan Ramadan an kare an shiga Shawwal, to tun daga wannan Shawwal din har zuwa watanni 6 addu'a suke ya Allah, duk abin da muka yi a cikin Ramadan Allah ka karba mana, Allah ka karba mana, Allah ka sa mun dace, Allah ka sa mun dace ka karba, aikin su kenan. Ana cika wata 6 sai kuma su ci gaba da yin wata addu'ar cewa ya Allah ka kai mu Ramadan mai zuwa, Allah ka kai mu Ramadan mai zuwa, ka sa da mu za a yi don irin ayyukan alkhairi da muka yi a baya wato Ramadan din da ta wuce mu sake maimaitawa. To kaga kenan a shekarar gaba daya mutum bai da lokacin zai saba wa Ubangiji, anan yayi ibadar yana neman a karba, can kuma yana fata ya dace kuma yana bukata Allah ya sake maimaita masa. To a takaice waɗannan abubuwa su ne ya kamata mutum ya kokarin aikatawa a cikin kwanuka da suka rage mana a cikin Ramadan. Sa'annan daga cikin alamomin da mutum zai gane sallolin da yayi da ayyuka na ibada duka gaba daya a cikin watan azumi, alamar da za ta nuna mishi cewa an karba shine bayan azumin ya ci gaba da aikin kirki, ya zama mutumin kirki, ya ci gaba da aikin alkhairi, ya ci gaba da sha'awar aikata aikin kwarai, ya ci gaba da kyama da kuma gudun aikin laifi da sabon Ubangiji. To waɗannan alamomi ne da za su nuna mutum cewa ya dace da lailatul qadari kuma ya dace an karbi azuminsa. Muna fatan Allah ka sa mu dace.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin shugaban majalisar malaman izala shiyar Abuja Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri da Salaman Abu da ya haɗa mana sautin da injiniya mu na wannan lokacin, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon
to madalla. Yanzu kuma albarkacin azumin watan Ramadan ga wannan nasihar.
Sunana Dr. Bashir Ahmad ɗan kuzu FUT mina. Bismillah billahi tawfiq. Wannan wata akwai darussa masu dimbin yawa. Darussan suna da yawan gaske. Na farko Annabi ya roki Allah, Allah ka sa wannan wata da ya fito mana ya zama ya zo mana da abin da ke da alaka bil amni, kwanciyar hankali, wal iman da karuwan imani, was salamatu wal islam da zaman lafiya da musulunci, sannan da dacewa da abin da kake so Allah kuma ka yarda da shi. Saboda haka babban wani abu a cikin wannan wata shine fatan a samu waɗannan abubuwa da Annabi ya addu'a akai, zaman lafiya, karuwar imani, kwanciyar hankali da miƙa wuya ga Allah ta'ala da yin aikin da yake yarda ji a wurin Allah. Saboda haka wannan babban abu kenan a cikin wannan wata. Sannan bayan haka cikin wannan wata na Ramadana akwai darussa da suke da alaka da hatta abubuwan da suke faruwa a kasashen mu. Muna koke-koken rashin zaman lafiya, ana koke-koken abin da ya shafi hatta satan mutane, ana koke-koken ire-iren waɗannan. Da za mu yi aiki da darasin da ke cikin Ramadana da duk waɗannan abubuwan su zama tarihi gaba ɗayansu. Saboda me? Akwai abubuwa muhimmai da za mu iya kula da su. Da yawa in ka ga rashin zaman lafiya da kwanciyar hankali yana da alaka da abin da mutane suke furtawa bakinsu. Akan yi magana abin da shafi fake news, ku dai aikin ku ne abin da ya shafi labaruka. A cikin azumi sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu cewa duk mutumin da yake azumi haramun ne ya zama yayi shaida zur, wato shaida ta ƙarya. Idan yayi wannan zai ƙarya masa azumin sa, wato zai rasa azumin sa. Kaga ashe a cikin azumi akwai darasin abin da zaka faɗa ya zama gaskiya ne. Sannan na biyu daga cikin abubuwan da kan kawo ya mutsi da rashin kwanciyar hankali akwai cin mutuncin juna, zagin juna, aibata juna da rashin hakuri da juna. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan mai azumi na azumi to kai ya kuskura koda wani zai zage shi, to shi yace inni sa'imun ni azumi nake. Wato cikin azumi ba aibata wani, ba zagin wani, ba cin mutuncin wani. Kaga wannan in muka dauki wannan darasi a rayuwar mu za mu samu sauki. Sai abu na uku babban darasi, tausaya ma juna. Da yawa abubuwan da ke faruwa na rashin zaman lafiya da kwanciyar hankali akwai zalunci ciki. Akwai waɗanda aka zalunta ba su iya hakuri, akwai waɗanda kuma suke da mummunan zuciya, dama keta ce a zuciyarsu. Saboda haka suna son su yada wannan ta hanyar wannan ketan za su je su kashe wasu ko kuma ta neman duniya su je su yi kaza. To sai zama a cikin azumi abinda babban abinda ake bukata cikin azumi shine tausaya ma wanda bai da shi. Ya zama cewa Annabi ke cewa idan ka taimaki wanda yake a wato ainihin azumi ya bude baki zaka samu lada irin kwatankwacin ladan sa. Sannan sadaka a lokacin azumi, kyauta a lokacin azumi, taimaka mu na alkin azumi, ana son a yi fiye da kowane lokaci. Mu ji tsoron Allah subhanahu wataala, mu bi abin da yake shimfiɗa a cikin shari'a sai mu hutar da kanmu.
To jama'a, kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma a takaice.
Takaicin shugaban Amurka Donald Trump ya ayyana shigowa da wasu motocin kasashen waje cikin Amurka a matsayin barazana ga tsaron kasa, to amma ya jinkirta daukar mataki zuwa watanni shida lokacin da zai kara haraji kan motocin da ake shigowa da su daga Turai da kuma Japan. Ma'aikatar harkokin tsaron cikin gida ta Amurka ta fara tura ɗaruruwan bakin haure daga Texas zuwa San Diego a jihar California saboda a ci gaba da tantance su, a cewar jami'an gwamnati a jiya Juma'a. Kwararru sun ce ga dukkan alamu tattalin arzikin Korea ta Arewa na tangal-tangal yayin da take fuskantar takunkumi na ƙasa da ƙasa, kuma wannan durƙushewa ta tattalin arziki na nufin kenan su kansu ɗan bokon ƙasar da kuma sauran masu faɗa aji na ɗaɗɗana kudarsu, a cewar kwararru. Mataimakin shugaban ƙasar Australia Hans Christian Strache ya sauka a yau dinnan daga mukaminsa bayan da wasu jaridun ƙasar Jamus biyu, wato da Der Spiegel da kuma Süddeutsche Zeitung, suka buga wani labari da hoto mai nuna cewa yana bayar da kwangiloli ma wani ɗan ƙasar Rasha ba bisa ƙa'ida ba. Kamfanin mai na Exxon Mobil ya kwashi ma'aikatansa 'yan kasashen waje daga lardin Basra na kasar Iraki, ganin yadda ake ta tayar da jijiyoyin wuya a gabas ta tsakiya. Wani babban jami'in gwamnatin Iraki da kuma wasu majiyoyi uku sun gaya ma kafar labarai ta Reuters cewa an kwashe su ne na wucin gadi.
Tuma sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu anjima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, kamar da Chadi, wato ƙarfe 8:30 kenan agogon Ghana, za mu sake dawowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, sai Solomon Abu da ya hada shirin kuma ya bada umarni, da injiniyan mu na yau Mr. Voltex Zonyak. Amina Bahari a nake cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da fatan za a sha ruwa lafiya.
écoutez VOA Afrique.